Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa.
Karma wanda baya shine ta da mu sanda ne na arzikin mu shine uwa uwa.
Inda al'ummar musulmi a faɗin duniya suka fara azumin watan Ramadana na wannan shekarar, wasu 'yan Najeriya na ci gaba da koka kan tsadar kayan masarufi, da suka yi kira da gwamnatin ƙasar ta duba halin da suke ciki tare da ɗaukan mataki. Kada na ja ku da nisa, bari na miƙa ragamar shirin ga wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin Noma tushen arziki. Shirin namu na wannan mako zai karkata ne ta ɓangaren kayayyakin masarufi, lamarin da ke nema ya gagari kundila a daidai wannan lokaci na watan Ramadan. Janye tallafi na man fetur da kuma faduwar darajar naira ya haifar da tsadar kayayyakin masarufi a tarayyar Najeriya, abinda ke sa masu ƙaramin ƙarfi kaza samun abinci na ciyar da iyalansu sau uku a rana. To koya 'yan Najeriya musamman ma dai al'ummar musulmi za su tunkari wannan matsala a daidai wannan wata na Ramadan, lokacin da kuma ake saye da sayarwa musamman ma dai na cimaka. Ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda al'amarin ka rasa mata ina mutum zai kama. Abin da zai ya litinin misali naira 10. In Allah ya da kafin litinin da za ta zagayo zaga zama naira 20. Ko a ce 15. Kwanakin baya na siya indomie da 11,000. Wallahi to my surprise na koma the following week zan siya, saboda mutum ya ajiye kafin abubuwa su kankama. A ga mun 18,000 sun ce a'a, za ka sati tsakani kuɗi ya karu. To ana lusari mu ma'aikatan gwamnati da kuɗin nan ba ƙara maka akai ba, ka riga ka ga budgetin abin da aka siya, ka je yau wannan ya ƙaru, ka je. To la ilahi ba a san mu ci abinci ne, ka rasa ina matsalar take. Attaruhu wannan kirgashi suke yanzu kafin zuba ka. Attaruhu naira 50 da yanzu wallahi shi ne 500. To an baka ba naman ba kifin, ka ci barka dan sa barkono ka dan ji dama shi ma ya tsefe. Dole mutum zai ci ga yanayin rayuwar gaba daya. Abin zai da mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya mana dauki kai wancan shekara zan tuna na sai shi 300 ta azumi jiyan nan 300 haka din sai kunna. Kuma wato abin sai i baka mamaki, kan ka ringa mamaki a'a, in ka je shago ka sai abin kayan masarufin nan kai fushi ka ce ba ka siya ba, gobon gada zai karin to gara ma ka siya a yau din da ka daddashi haka. Mai karamin albashi ka dauki albashin ka kasi kayan abinci, to da me za ka kudin mota zuwa gurin aikin nan? Ya kamata gwamnati ta duba. Allah ubangiji ya nufi mu da azumi lafiya, mu gama lafiya.
Shi kuwa bangaren sa wannan malami cewa yi halin da farashin kayayyakin masarufi ya shiga a Najeriya abu ne mai daga hankali.
Wannan tambayar da kaima kan kayan masarufi, kayan abinci da sauransu, gaskiya abu ne mai matukar daga hankali a wannan karni da ake ciki. Wallahi yana daga hankali, ga kuma yanayi, ga kuma lokaci. Allah ya kai mu na lokacin ibada. Mutane kowa ba su duba, su tausaya, su duba Allah cikin lamarin. Duk da akwai laifin gwamnati, akwai laifin mu kanmu 'yan kasuwa daga cikin wannan lamari. Me ne laifin gwamnati? Wannan rashin price control da ake ciki. Su kuma 'yan kasuwa mu ba su duba Allah, da an ce dala ya tashi sai ka ce kuɗin ƙasa. Abinci suna da kan abincin masu tuwa da gefe su ƙara musu kuɗi. Yanzu wallahi in ka je ka siya shinkafa yau, ba wai shinkafa kaɗai ba, da yake shinkafar da aka buci da talakar mai kuɗi, shinkafa riga zama abincin kowa. Kana zuwa tsara koma kasuwa, kaso zai ka zabin ya ɗaga ma hankali. Yau ka siya kwano 1,500 misali, kana koma gobe sai a ce 2,000. Da ka kuskure ka koma jibi sai a ce 2,500-3,000. To me ranan irin wannan? Kowane fiye wata ka duba ka gano ake siya guda ɗaya naira 20. Fiye wata wannan ruwa a ƙasar Najeriya gagara. Idan ka je siyan dankali yau, kana siyan shi 1,000 ka koma gobe sai a ce 1,500. Kaga dole akwai kalubale. Wannan abin ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan lamari. Gwamnati za ta duba, ta tausaya, ta tantasa, kuma ta tilasta. Idan kuma ta yi kokari ta jar price control, yanzu ka duba ƙasa irin Nijar, shugaban ƙasar su ana ganin sun kasa kan magana. Yanzu nan yanayi na abinci da tsadar rayuwa ta ka price control ga abin an fara samun sai da kai. Amma ya kamata gwamnati ta tausaya, ta yi wani ba kai. Wallahi ba abin da za ka taɓa a Najeriya yanzu nan. In ka taɓa shi yau, an jima ka koma ko gobe, sai ka ji bambancin rayuwa. Ka ga akwai ƙalubale. Ga mutane albashin da ake ba su ba isan su yake ba. Albashin nan da ake barwa tun a baya shi ake ba har yanzu. Ga abin nan kan abinci ka su wajen su uku zuwa su hudu. Kaga dole akwai kalubale a cikin wannan rayuwa. Dan kasuwan ma ya kare, saboda ne za ka siya ka cire, za ka ciri ba. Sai masu zalunci wanda suke dora abubuwa wanda ba sa duba Allah. wannan ko ba riba bane gware mutum mu tausaya kan mu gurin ta shiga cikin lamarin da ta tausaya mu ma mu tausaya kan mu ai wani ba kan wannan ga azumi ga yanayi na rayuwa gwamnati ta duba ta tausaya ta shiga wannan lamari ta wani ba kan wannan lamari saboda ba abin da yake kalubale yanzu a kasar nan namu na Najeriya da yau ta kan abinci shine babban tashin hankali kan abinci duk kasar da ake zaune lafiya kace abinci yana wahala to akwai tashin hankali a ciki
shi ma bangaren sa wannan malami ce ai akwai bukatar ci gaba da gudanar da addu'a tare kuma daga nan gwamnati ta dauki mataki na lura da farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin kasar daban-daban
a zahirin gaskiya magana farashi na kayayyaki abin sai dai mai ci gaba da addu'a domin abin da ka sai shi yau dan ka koma kasuwa kudin sai ya ƙara babu wani abu da yake ta kaman farashi a nan kasar a yanzu zaka iya sayan abu ma a yanzu nan da ya safi ka koma da yamma kudin farashi ya ƙaru duk duniya ne ba sai da ake yin wannan ba sai a nan kasar kasa babu control price yanzu nawa ne ake sai da indomie a baya-bayan nan katanin indomie abin tun iya 2000 yanzu indomie abin da ne sai ta jenera 10,000 katan da duk abin da ka sai na harkar masarufi na harkar rayuwa yau da kullum in ka sai shi yau gobe ka koma ya ƙara kullum haka ake samu a nan kasar yanzu bottle water nawa ake sai da bottle water ana naira 50 da amma yanzu naira 200 ne bottle water idan ka tafi Saudiya nan da shekara 10 duk wanda yake da Saudiya san nawa ake sai da bottle water a Saudiya real ɗaya ne in ka koma mai zaka sai shi duk abin da ka sai zaka sai shi a Dubai a India a China duk abin da ka sai shi da je kudin kasar abin da ka sai shi shekara 2 shekara 3 in koma kudin yake ba abin da ya karu amma banda Najeriya duk abin da mutum ya saya yau ne kuma gobe ba haka da same shi ba ya ƙara kudi gwamnati ba ta duba al'amarin yan kasuwa ake duba price nawa kamata a sayar kaya ya cike sai da ba a yin wannan abin kawai ana zo naka da ka kowa yanda yake da maka sayar kaya ba control price to zai kasa a ci gaba in kasa tana cikin wahala yanzu nan na je sayan abu ni da wani mutum muka gamu da shi a gurin masu sayar kayayyakin shinkafa sai yake gaya min cewa shi a yanzu abin da yake sayan abinci in je gurin aikin sa da yana sayan abincin naira 200 za a bashi shinkafa da nama idan ya fita da breakfast da safe da yamma ma da rana zai siya 200 na 200 nama ne 300 yace albashin sa naira 30,000 ne yanzu abin da yake magana idan ya je zai siya wannan shinkafar sai ya sai ta naira 500 sai an bashi nama guda 300 yace kuma baya koshi 2 times yake ci yace 2,600 an kai times 30 nawa ne kudin kaga kudin har ya riga ya haure albashin sa a ce har yanzu ana albashin naira 30,000 kamfanin duka su kuma kamfanin duka da ake masa aiki da yan kasa suke masa aiki sai iya ƙara kudi duk sati wani duk wata da duk wata bai san ƙara kudi amma ba su iya ƙarawa ma'aikatan su kudi ba goje kawai ta kyale ba ta ma san me ake a irin wannan layin ba ma ko harkar turan da sai ka mana kayayyaki kasan nan an ba an kakkada abin da suka dama suke cewa an kai masa magana suke magana cewa sun biya kiliyarin kudi sun biya haraji da yawa abin da suka dama sa kayan nan wani kaya ma in kai harkar textile ma an kai gata da kayan da su biyo shi a kwantena ɗaya a cire kusan kwantena uku saboda kawai kasa ce kawai amurkwa ya dai abin da ya dama to sai an kasa ce wannan shugabanni ba sa haika cikin al'amuran talakawan su an bar kasa kawai kowa yana abin da ya dama yan kasa suna ga ma'aikata kowa yana abin da ya dama
rayuwar wasu 'yan Najeriya kenan game da hawa farashin kayayyakin masarufi musamman ma dai a wannan lokaci da aka shiga na watan Ramadan to ko ya farashin kayayyakin masarufin yake yanzu haka a akasarin kasuwannin birnin Lagos tambayar kenan da naiwa Abdullahi Malami daya daga cikin 'yan kasuwa da ke harkokinsa a kasuwar Maltuwa da ke birnin Lagos inda ya fara da bayyana mini farashin kayayyakin masarufin kamar da yake a kasuwar tasu
farashin kaya na wannan sati sakamakon shigowar watan Ramadana kwandon tumatir babba naira 25,000 solan taruhu naira 55,000 buhun masara naira 68,000 buhun gero naira 65,000 dankalin turawa naira 90,000 babban buhu mai kilo 100 albasa babban buhu mai kilo 120 naira 40,000 citta solo naira 83,000 tafarnuwa solo naira 83,000 yar kofa shinkafa foreign 50 kilo naira 83,000 buhun shinkafa 50 kilo yar hausa naira 70,000 dankalin hausa naira 50,000 babban buhu doya kwariya naira 300,000 Abdullahi Malami daga International Market Maltuwa Lagos
azumin na bana ya sha bamban da na shekarun baya sabili da tsadar rayuwa anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin damu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin da kuma Julia Discretion da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kar mu manta bayan shi ne ta da mu, sandare na arzikin mu shi ne uwa.